Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 25, 21, da 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lalon dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da rana Asabar 12 ga watan Agustan shekara 2017. Ni ne Sarfili Hashim Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kan labarai.
An barke da bukukuwan murna yayin da a wani gefen kuma aka barke da tarzoma a kasar Kenya bayan da aka bayyana shugaba Uhuru Kenyatta matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Trump da shugaba Xi Jinping na China sun sake jaddada kudurinsu na ganin an raba yankin kasashen Koriya da makaman nukiliya. A wani gefen kuma shugaba Trump ya ce ba a fidda tsammanin daukar matakan soja kan kasar Venezuela ba saboda halin da kasar ke ciki.
To kanan labaran kenan aka ji. Hukumar tsaron farin kaya ta SSS a Najeriya ta ce ta damke wasu manyan komandojin kungiyar Boko Haram da wasu mayakan kungiyar.
Cikin wata sanarwa da hedkwatar hukumar tsaron farin kaya ta SSS ta Najeriya ta aiko mana, tace ta tofke wani babban komandan Boko Haram mai suna Usman Musa a garin Sakwai dake karamar hukumar Kaciya a jihar Kaduna tare da karin wasu mayakan.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani. Yau rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da matasa a duk fadin duniya. Ko menene sakon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ga wannan rana?
As Secretary General of the United Nations, I am committed to the empowerment and inclusion of every young person around the world.
Yace na dauki kudirin kawo karshen matsalar da matasa ke fuskanta a sassa na duniya.
Haka kuma Ibrahim Ka Almasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke rubuto mana, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An barke da bukukuwan murna yayin da wani gefen kuma aka barke da tarzoma a kasar Kenya bayan da aka ayyana shugaba mai ci Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa. Tarzoma ta barke jiya Juma'a da daddare a yankunan da Madugun Hamayya Raila Odinga yake da karfi a cikin kasar. Wani kwamandan 'yan sanda na yankin Leonard Katana ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press yau Asabar cewa 'yan sanda sun harbe suka kashe mutane guda biyu lokacin wata tarzoma a bayan garin birnin Kisumu, inda Odinga yake da goyon baya mai ƙarfi. Katana ya ce wasu mutanen biyar kuma sun ji rauni a sanadin harbin bindiga a Kisumu. An ji ƙarin harbe-harbe a Kibera, unguwar 'yan share ka zauna mafi girma a Nairobi, da kuma wasu unguwannin marasa galihu da ke birnin. Shaidu suka ce 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa a wata unguwar ta marasa galihu mai suna Matare, yayin da jiragen helikwabta na 'yan sanda suke shawagi a sama. Abubuwan da suka wakana waɗannan wuraren sun sha bamban baki ɗaya da irin abubuwan da suka faru a yankunan da shugaba Kenyatta yake da goyon baya, inda magoya bayansa suka bazu a kan tituna cikin annashuwa, suna busa sarewa, suna karkaɗa tuta domin murnar sakamakon zaben. Tun farko a jiya Juma'ar, 'yan kallo da manyan baki da 'yan jarida da 'yan siyasa da wakilansu da kuma jami'an zaɓe sun kusan cika ɗakin taron hukumar zaɓe ta ƙasar a lokacin da take ayyana cewa shugaba mai ci Kenyatta shi ya lashe wannan zaɓe ya doke Odinga. Shugaban hukumar zaɓen ta Kenya Wafula Chebukati ya ce Mr. Kenyatta ya samu kashi 45, wato kashi 54 da ɗore cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, ya kuma samu aƙalla kashi 25 cikin 100 a gundumomi 35 na Kenya ya zama mutumin da ya lashe wannan zaɓe. Shugaban hukumar zaɓen ya ce Odinga ya samu kashi 44 da ɗore a cikin 100 na dukkan ƙuri'un da aka jefa, ya kuma samu aƙalla kashi 25 cikin 100 a gundumomi 29. A bayan ayyana sakamakon zaben, shugaba Kenyatta da mataimakinsa Ruto sun nuna alamun yin sulhu da 'yan adawar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump da shugaba Xi Jinping na kasar China sun sake jaddada kudurinsu na ganin an raba yankin kasashen Koriya da makaman nukiliya a lokacin wata tattaunawar da suke ta wayar tarho a jiya Juma'a da daddare. Sanarwar ta ce shugabannin sun sake jaddada cewar matakin da kwamitin sulh majalisar ɗinkin duniya ya ɗauka na baya-bayan nan na sanya ma Koriya ta Arewa ƙarin takunkumi, wani muhimmin mataki ne da ake buƙata domin cimma zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Ta ce shugabannin sun kuma yarda cewar ya zama dole ga Koriya ta Arewa ta kawo ƙarshen matakai da kalaman neman tsokanar da take yi. Tun da fara a jiya Juma'ar, shugaba Trump ya sake gargaɗin Koriya ta Arewa cewar Amurka ta shirya tsafta kuma auna makamanta, yayin da hukumomi a birnin Pyongyang suke zargin Amurka da ƙoƙarin haddasa yaƙi da makaman nukuliya a yankin ƙasashen Koriya. Har ila yau Trump ya sake nana ta gargaɗinsa ga Koriya ta Arewa game da duk wata barazana ko wani mataki kan tsibirin Guam. Yana mai faɗin cewar idan wani abu ya samu wannan tsibiri mallakar Amurka, to Koriya ta Arewa za ta ga tashin hankali babba. Koriya ta Arewa ta yi barazanar cilla makamai masu linzami guda huɗu zuwa ruwan kusa da tsibirin da ke ɗauke da dubban sojojin Amurka. Labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaba Donald Trump ya ce ba a fidda tsammanin ɗaukar matakan soja kan ƙasar Venezuela ba, yana mai bayyana halin da ake ciki a ƙasar a zaman wanda ya ƙazance. Shugaba Trump na Amurka ya faɗa wa 'yan jarida cewa akwai zaɓi da dama game da ƙasar Venezuela ciki har da na ɗaukar matakan soja idan akwai buƙatar haka. Ya ce al'ummar ƙasar Venezuela suna cikin uƙuba kuma suna mutuwa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce a shirye sojojin Amurka suke su tallafa wa ƙoƙarin kare Amurkawa da kuma muradun Amurka da suke ƙasashen waje. Kakakin ma'aikatar Mark Ryder ya ce haƙƙinsu ne a kodayaushe su tsara matakan sojan da za a iya ɗauka a ko'ina a duniya su kuma miƙa wannan zaɓi ga shugaban Amurka ko shugaban ƙasa kenan. To amma kuma wani babban jami'in gwamnatin Amurka da ya ƙi a ambaci sunansa ya faɗa wa kamfanin dillancin labarin Reuters cewar ma'aikatar tsaron Amurka ba ta da wata masaniya kan wani shiri na ɗaukar matakin soja a kan ƙasar Venezuela. A daidai wannan lokaci a kowace shekara aka saba ganin 'yan mitsin taurari masu tsiya a daidai lokacin da doron duniyar bil'adama ke shigewa ta cikin burbuɗin ƙurar wani gabjejen curen dutse da ƙanƙara mai yawo a samaniya da ake kira Swift Turtle. To sai dai kuma wannan lamarin na bana yana zuwa kimanin mako guda kafin gagarumin husufi na rana da za a yi a ran Talata ta sama, wato nan da kwanaki tara kenan. Za a iya ganin ɗaruruwan waɗannan 'yan mitsin taurari masu wutsiya da suke faruwa kowace shekara a watan Yuli ko Agusta daga ko'ina a faɗin duniya. Masana taurari da samaniya suka ce a cikin daren yau Asabar ɗin nan zuwa asubahin gobe Lahadi za a fi ganin waɗannan 'yan mitsin taurari masu wutsiyar, ko da yake a bana zai yi wuya a gansu sosai saboda lamarin zai kana yayin da ake tsakiyar wata, wato daidai lokacin da wata ta fi haske. Waɗannan 'yan mitsin taurari masu wutsiya zahiri ba su wuce girman ƙwayar yashi ba, amma lokacin da suka shigo cikin iskar da ta kewaye duniyar bil'adama ta tsananin gudu ya sa ake ganin su kamar taurari.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ja farkon shirin, hukumar tsaron farin kaya ta SSS a Najeriya ta ce jami'anta sun damƙe wasu manyan kwamandojin Boko Haram a jihohin Kano, Kaduna da Taraba. Ga wakilin muryar Amurka daga Abuja, Hassan Maina Kaina, da ƙarin bayani.
Cikin wata sanarwa da hedkwatar hukumar tsaron farin kaya ta SSS a Kumana, ta ce ta tafke wani babban kwamandan Boko Haram mai suna Usman Musa a garin Sakwai da ke karamar hukumar Kaciya a jihar Kaduna. Wannan kwamanda hukumar ta ce ta damge shi tare da ƙarin wasu mayakan, wato Isa Halidu, Ibrahim Dauda, Inusa Usman, Buhari Dauda da kuma Adamu Ibrahim. An kuma sami makamai da kuma littattafan da ke koyar da tsatsauran aƙida tare da su. Hukumar tsaron farin kayan ta ce ta kuma damke wani babban ɗan Boko Haram a garin Bali da ke jihar Taraba mai suna Usman Halaji da ake mai lakabi da Abubakar Mubi, wanda ya tsere daga dajin Sambisa biyo bayan ruwan wuta da dakarun Najeriya suka yi masu, amma kuma aka kama shi yana yada wannan aƙida da kuma ɗibar sabbin 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. Bugu da ƙari, a birnin Kanon Dabo, hukumar ta ce ta cafke wani babban mai bada fatawa na ƙungiyar Boko Haram mai suna Malam Yusuf Isa da kuma ƙarin wasu mayakan da su ma aka damƙe su bayan sun tsero daga Sambisan. Wannan kuma ba shi ne karo na farko hukumar ta SSS na cewar ta damƙe mayakan Boko Haram ba. Akan haka, kwararren ɗan jarida Baba Yola Muhammadu Tango yace wannan kamakame na hukumar SSS tamkar aikin baban giwa ne.
An sha kamakamin nan me ya canza? Ya mutanen nan suke shiga cikin jama'a har yanzu idan bakin wake tarwaza mutane da bomb. Ina su SSS suke ba sa samun rahoton intelligence report akan cewa ga movement na su yan Boko Haram din kullun ana ce mana an kama komandoji kuma da an kama su gobe kuma zaka ji yara kanana sun shiga cikin university ma da aka yi shekara 5 ana fadan ba shi gaba da nan shiga. Kuma a bayan an shaga mana an kashe shekaru an kashe kullun shekaru zai fito to waɗanda aka kama mun san har ya muka tabbatar cewa komandoji ne su
to sai dai kuma ga dan masalin fika Alhaji Baba Ba'aba dake zaman daya daga cikin dattawan arewa maso gabashin Najeriya yace wannan hobbasa da hukumar ta SSS ta yi zai taimaka gaya
zai taimaka kware daga sai kamar yadda Bahaushe yace in ka kashe maciji baka sare kan ba har yanzu akwai sauran aiki tabbas mu da muke nan shiya mun san lalle an kusan gama da Boko Haram don yadda muke da yanzu bambanci yana da yawa kware daga da sannan ba dama kai kwana biyu kwana uku ba a kashe wani ba a bom wataran bom so goma sha uku ana yi amma yanzu abun ya rigu kware daga amma bai tafi ba dalilin shine har yanzu akwai waɗanda suke shugabatar da wannan fitin an yi wannan a canja wannan ba aikin yaran bane aikin shugabanni ne saboda haka wannan abun da aka yi na SS ba karamin aiki bane.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan. Yau Asabar ranar 12 ga watan Agusta rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar matasan duniya wanda ke zuwa daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke cewa akwai matasa miliyan 73 da ke fama da rashin aikin yi. Wakilin muryar Amurka na Lagos, Babangida Jibrin, ya haɗo mana da wannan rahoto.
A sakonsa domin bikin wannan rana, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa
Secretary General of the United Nations, I am committed to the empowerment and inclusion of every young person around the world.
Yace na dauki kudirin kawo karshen matsalar da matasa ke fuskanta a sassa na duniya, kuma ina fatan zan samu taimako daga ku matasa domin cimma wannan nasara. Bikin dai yana zuwa ne a daidai lokacin da matasa a sassa daban-daban na duniya yake fuskantar kalubale ta fuskoki da dama. Kudurori 15 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta zartar na inganta zamantakewan matasa da kuma cigabansu, ban hada da samar da ilimi, ayyukan yi, kauda talauci da kuma yunwa, da samar da lafiya, da kawo ƙarshen shan muggan kwayoyi, da kuma hana matasan shiga ayyuka na tada husuma. Daga cikin irin waɗannan kudurori dai, gwamnatoci daban-daban na ɗaukan matakai na ganin an inganta jin daɗin matasan a sassa daban-daban na duniya. Najeriya dai yana ɗaya daga cikin ƙasashe da ke ɗaukan irin waɗannan matakai. Gwamnatin Muhammadu Buhari da ta hau kan karagar mulki fiye da shekaru 2 kenan ta bayyana aniyarta na samar da ayyukan yi ga matasa a matsayin ɗaya daga cikin kudurorinta. Kamar da ministan matasa da wasanni Mr. Solomon Dalon ya shaida mini a hirar da na yi da shi a can baya.
Abinda mu muka tunkara a wannan gwamnati shine kai wata tsari ta gwamnatin tarayya wanda wato tallafi nan wanda aka ware kuɗi wajen biliyon 500 domin ma samu wa matasa aiki. To abin da yasa aka samu masala ba a so mata cikin lokaci ba shine ana nema a samu ingantaccen hanya wanda waɗannan matasan da za a diba ba waɗanda sun zauna suna na a birni ne sun rikita kamar da ba. Domin a da sai ka samu mutum ya sa sunan yayan shi wanda kuma wani suma ba a nan Najeriya suke ba to suna cin wannan tallafin. Salinan kuma dalilin na biyu shine ana nema a samu haɗin kai na duka kowa da kowa, domin kasan abu ya shafi siyasa dole a tafi kowa da kowa. To ana nema kowa ya kawo goyon baya domin ta yi tasiri a yi ta cikin adalci, waɗanda matasan da aka diba a ba su kudadensu.
Ganin yanzu yanda samar da ayyuka ke da matukar wuya a kasar, matasan dai sun rungumi ayyukan sana'o'in hannu tare kuma da fatan ganin sun zamanto masu dogaro da kai. Ga dai ra'ayin wasu matasa da na tarar suna koyon sana'o'i na hannu daban-daban a unguwar Agege da ke birnin Lagos.
Ya kamata matashi kada ya tsaya ya dogara ga cewa sai gwamnati ta mashi komi, ya maida hankalin shi ya koyi sana'ar da zai dogara ga kanshi, hawa wani ya tsaya ƙalƙashin shi ya samu abin da ya kamata kenan.
Kana san wannan sana'a na sirami ya kake?
A gaskiya muna ta kokarta kuma muna fata Allah ya sa a ba mu wayannan kayan ayyukan idan mun kasance masu mai da hankali a cikin wannan harka, domin duk wanda ya yi abin nan a ciki ana samun mutum 10 a ba su kayayyakin wannan aikin wanda za su ta yi su dogara da kansu har wa'insu su zo su ci abinci a ƙasansu.
Yanzu dai a yanda Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatoci suka tayi tsaye wajen fuskantar matsalolin da matasa ke fuskanta, abin jira a gani shine ko irin waɗannan matakai da ake ɗauka zai taimaka wajen fitar da matasan daga halin da suke ciki na ni'a su. Babangida Firin, murya Amurka daga Lagos.
To a gai da Babangida. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma agwanmu na cewa karfe 11:16 ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Ado Sa'idu Yaro, mai son sanin abin da yasa ake cewa gundumar Columbia idan aka ce birnin Washington, kuma wacce Columbia ake nufi? Za kuma a ji ƙarshen ansar tambayar su Malam Ahmadu Manaja unguwar Karofin Madaki Bauchi da sauran masu sauraron mu masu son sanin tarihin shahararren mawaƙin nan na Hausa wanda aka fi sani da Rarara. To bari mu fara da ansar tambayar Ado Sa'idu Yaro game da birnin Washington DC. Idan mai tambayar na saurare, ga abin da ya sauƙaƙa. Babban dalilin ambaton gundumar Columbia idan aka ce Washington shine a bambanta babban birnin tarayyar Amurka da wata Washington ɗin kuma, wadda jiha ce a yankin Pacific na yammacin Amurka kuma arewa da jihar Oregon. Duka Washington ɗin biyu sun samo sunayensu ne daga shugaban Amurka na shekara ta 1789 zuwa 1797 mai suna George Washington. Kuma gundumar Columbia da ake cewa daga sunan Christopher Columbus ne, wani wanda ya gano yankunan ƙasa da dama, hatta Amurkar kanta a baya akan kira ta ƙasar Columbia a matsayin take na nuna kishin ƙasa. Sai kuma ƙarshen ansar tambayar su Malam Ahmadu Manaja unguwar Karofin Madaki Bauchi da sauran masu sauraron mu da dama kan tarihin Rarara, ga wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da Rarara ɗin.
Wannan ya kai mu ga batun da ake cewa yau sai a ce Rarara na tsasawa da wani, miya ta yi zaki ana ba ma a jin kansu. In suka haɗu kaman ba za su rabu ba, kwatsam sai a waye gari a ji Rarara ya ne masa wata waƙa wacce ke nuni da cewa wato sun raba gari ko kuma sun rabu dutse a hannun riga. Me yake jawo irin wannan? Su kan bari suke kenan ko kuma a'a me yake faruwa?
A wannan kai kasan wannan abu, idan wanda muke tare da shi muna tare da shi, lokacin da muka haɗu za mu gaisa. Ka gane? Kuma na gaya maka ni waƙa ta ga yadda take. In ka zo in maka waƙa, to ni waƙa ta zan yi. Duk wanda zai ce na mai habaici ko wani abu, ni ba ban faɗi sunanka na ce da wannan ne ba. Saboda ka waka radi zan yi waka a fiye da kawo ne, in yabe ka in yabi ayyukan ka, ka san yanzu misali in zo na ce bana aiki yayi kyau, kaga hoyo ne ce to mu muka yi bara, kaga mu mu kyau kenan, kawai ka ce aikin bana yayi kyau, kaga ne ko kuma wani yayi kokari, kaga hewancin ce a tuni ban kokari kenan, ita haka rayuwa take.
Da su kake ga mana wakar da kai ta ruwa baba da kai wa tsohon mataimakin gwamnan Kano injiniya Abdullahi Tijjani Mame Gwarzo, kana ganin tana daga cikin wakoki na gaba-gaba da suka sa aka san ka. Yanzu ya alaƙar ku take da Tijjani Mame Gwarzo?
A yanda ka san mu da haka muke sosai, yanda ka san mu da yanzu in kira shi a waya zai kira ni, zan mai ta zai mintis, in zan wuce zan ke mu gaisa in kuna bi tashi wai gwada zan mamaye biya ta zo gidan shi ba ni ba san ta zo.
Amma ka dai ne mai waka kuma?
A'a, ai ita waka kamawa take, ai gaba ce waka, ai gaba ce da ba har muke waka, ai da ba har ake waka ba, ai shi yanzu ba
kwanakin baya an jiyo wata waka da ka fitar kana kamar kushe tsohon gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso, wannan ya sanya har ma wasu daga cikin ma'abuta aƙidar Kwankwasiya suke ganin cewa kamar kai musu wani abu mai kama da butulci, wai da ake wannan abin ya kaji
kai ka fahimta ka wannan ko kuma su suka fahimta? Ni dai na yi waka ta ko na musabin gwamna waka, amma a ciki ne ban ce Kwankwaso ba. Dan kuma yanzu yadda na gama gaya na ware maka abin, dole na wannan waka na ce kaza za a ce wani da wani kake to wannan karba kasa kai kusa manka
dan haka su yan kwankwasiya su ne suka ara suka yafa kenan
ko kuma wayanda suke sauraron waka ba amma ka saurari da fahimta daban da fahimta mai kyau to waka ta ne ne shi mai girma gwamna na ce kana ta gandu ta ce to tawaye kuma
wasu suna
akwai wani ita wanda gandu ne ai daga Allah ya shi
eh
a Kano kamar yanda a Najeriya ko ba ka so daga Allah ya Buhari shi kada zai ce arfa zuro ya zama doka in ka ba mai doka ko da bai da hujja
to amma
wanda sun fa Allah shi kadai ba ka gane saboda haka dole ne a girma shi a matsayin shugabanci duk mai ake cewa duk
to amma lokacin da kai wannan waka sai ya zo daidai lokacin da ake ganin cewa ana kai komo takaddama na ƙara tsamari tsakanin shi tsohon gwamna da sabon gwamna da kake cewa shi ne mai Kano din
wannan labarin fa su suke yi can ni ba da ni ake yi ba ni na bar office gidana na ni gurin matana kaga in sana takaddama can suke yi ni kuma da ce mai waka shi ne mai waka
kan zai alakar ku da kwankwaso tunda ga can yan kwankwaso ya san ara sun yafa
lafiya lau muke da kwankwaso ni ba ruwa yanda mun gan shi zan gaisa haka in ya ganne zan mu gaisa shi lafiya lau
haka shi ma kuma an ji an daina jin dure waka sa a wurin ka
a to ita waka na ga muka aika baci waka fa yana ga dama nake ka dauka ko waka nake wadan sai na ga dama ko ka zo da kudi zan ce kai na ga dama ba zan yi ba
kenan wannan yana nufin yanzu nan in kwankwaso ya zo da kudi ya ce kai ma waka za ka
in na ga dama ba ina sa maka in na ga dama haka akwai wannan layin a ciki
baka yin ya ba za ka yi masa ba
shine
duk da kyakkyawar alaka da take tsakaninku
ai akwai ra'ayi na yin abun ma yanzu na gaya maka na ce in ina so in yi maka inda zuciya ta kai maka kyauta ma an kawo maka an kuma ba na ra'ayi ko ka kudi yin ce ba zan yi ba
a kwanakin da suka dan shude akwai korafe nan da can suna kewayawa cewa rarara ya kauce daga gwadaban da aka san shi na waka misali da baiwar da Allah ya masa yana nema kuma ya mata argus ko wani abu mai kama da haka wato yana ya kuma wani layi na yin waka da zai ci zarafin manya wai da ake ta fada waɗannan maganganu ya kaji
to su manyan kuma ina suka yi in an ci an ci zarafin manya su kuma manyan sun kauce daga wani gudaban a wannan fahimta taka
to ana yi kenan
a'a nace ai kai ka fahimta ka nake ga muka nace in ka fahimci waka haka
fahimta su baka ji labarin cewa babu kai ba su
kuma labarin kai ga mun ba wani bane ya ga mun bari in bashi amsa kai zake ga mun ka gani kai ma ka fahimci ko kuma su wanda su ga maka kai kai da magana kenan abin kina maka ni in ne waka ta zan yi ta in na tashi zan yi riga ba waya yanzu ina so in ce duk wanda yake ta'amali da wasa da sallah ya kamata ya gyara in kuma bai gyara ba ya zama kaza da na yi haka kai da kaji wani kawai ba da shi nike ba ma kalle shi ba kila ni wani aboki ranke so in gaya ma ko kuma wani wannan wana kawai wanda ya dauka ya sa ya ce wannan yaron fa da ni ki
dazu ka ce mana wakar da ka fi so a cikin wakokin da kai ita ce ta yaban annabi dinna me yasa yanzu kamar baka ci gaba da wakoki irin waɗannan ba ka fi mai da hankali a wakokin siyasa
ha ina yi ba kawai da ina ganin ka san abin da aka fi sanin ka da shi ne ya musana da waka siyasa kuma ne waka siyasa ta fi akan gaba ba haka kawai wani dauki waka indi maka yanzu kuma magana kake cewa ya mu adugur zuwa ga abun kusa sai da wata gaba ko wani dalili shine ake waka kowa yaji amma in kai waka yanzu ba wani dalili kai kadai da wanda aka ma din da kai sai kannan ka sai matan gidanka ko hako za ku ji waka amma in wani dalili ne same ko wani abu ne na jaje same ka aka maka waka to yanzu sai kowa yaji janta maka
a lokacin da gwamna Ibrahim Shekaru yake mulki kai masa waka har aka bashi mukamin Sardauna yana daya daga ko wannan waka tana daya daga cikin wakokin da ake cewa kai su suna sa mutane tunani daga baya siyasa ta sa kaman sun raba gari da mai gidanka shi kuma yaransa wato mataimakin gwamna ya alakar ku take da Ibrahim Shekaru
wannan layin fa da duk muka dauka yanzu ba ya cikin tambayoyin nan kuma kasa zaka mun tambaya 12 ne ko 13 ka gane duk wannan abin da kake dauka mun ba ya cikin wannan layin nan kike kai mun wuce wancan lissafin yan wani labarin ne ya ƙara rubuta kace kuma zaka mun kaza zaka mun tambaya kaza amma wancan da muke magana mun wuce wannan kadam
to ba ni wannan asali
a'a To ai ba ai baka rubuta kace akan ba
yana ciki ai ka an samu yana ciki ai waƙoƙin siyasa ne duka
ai wace mun kai zaka mu magana waƙoƙin siyasa ba ce mun kai akwai tambayoyi da aka tambaye kuma na baka amsa ne wannan magana da kake wannan wata magana kake ta baya can koko wani abu da kake lissafi ba rubuto shi a wannan ba mun zo kan wannan sai baka daidai da amsa ka ai ba ai magana dai ba a wuce ba
to yanzu dazuna tambaye ka kace kuna gaisawa da Abdullahi Tijjani Gwarzo kuna gaisawa da Rabi'u Kwankwaso kenan shi Ibrahim Shekaru ba kwa gaisawa
ai duk wanda muka haɗa shi kamar yadda muka haɗa kai zamu gaisa ni yanzu ka kara a Kano nake waye kuma gwamnatin Kano
Abdullahi Umar Ganduje
to wallahi sai mu tafi da wani gama zuwa wata shida ina nan daga gidana sai office shi sa mu ake cin mai girman kai ni bana zo
amma kuna yin waya
a'a duk ba ta haɗa mu wallahi ban da lambar shi wallahi da nayi waka ta ma ya kira
kana da lambar Ibrahim Shekaru
a nace maka ai in mun haɗu da shi zamu gaisa amma ni abba ba maganar lamba kace yau ne ai ba sai buƙata wace wannan yanzu babba zai kira ka yanzu ma sai in zai kira ni sai ya kira ni su goma ba shi kira na ba sai a ce Odile ne mun rarara ADC ne mun rarara kaga ne yanzu wannan ko shi shugaban ƙasa zai neme ni ai ga ba shi zai kira ni ba wanda za a ce da Allah ko ya udara da kira mu wani ko kuma wani neman mana wani
me saƙon ka na ƙarshe
a saƙon na ƙarshe dai ga kamar mangan da kake na wannan ya kamata mutane su fahimci ita waka ko mawaka ma ka san wani mawaki ma bai fahimci waka ba kawai shi ya shigo yana yin waka ko ya ga rara na waka na samun kuɗi ka gani kawai saboda haka ya zo yi waka ne samun kuɗi ko ko ya ga sa'ad da muzango so yayin suna waka sa samun kuɗi ka shigo da wakar kyakkyawan niyya
sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da rarara ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau
to madalla a gai da Ibrahim yanzu kuma lokaci ne da zan karanto ka ɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta email. Sakonmu na farko a yau cewa yau take ranar matasa ta duniya hakika Allah ya albarkace mu da dimbin matasa masu jini a jika Afirka. Sai dai rashin samun tallafi daga gurin shugabanni ya sa matasan namu suka kasance ƙura baya a wajen gwagwarmayar baje kolin hajar ilimi da basira. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga wanda ya ce ina fatan Allah ya kawo mana sauƙin rayuwa da mu talakawan Najeriya muke ciki. Amin. Sai kuma sakonmu na gaba wanda ya fara da sallama inda ya ce murya Amurka. Dan Allah ku ba mu dama mu miƙa sakon ta'aziyar mu ga ƴan uwan mutane 24 da suka rasa rayukansu a ƙasar Masar sakamakon wani karo da jiragen ƙasabi suka yi akan hanyarsu ta zuwa birnin Alexandria. Waɗanda suka jikkata kuma Allah ya ba su lafiya. Amin. Sako daga Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma Goma ga Annabi Rajau jihar Niger. Sakonmu na ƙarshe a yau sakon haɗin gwiwa ne da ya fito daga motar ɗan Ma'az baban Khalifa Jikan Kande da Aminu Kano Mai da Garko inda suka ce muna jajantawa al'ummar ƙasar Masar sanadiyar hatsarin jiragen ƙasa da ya halaka rayukan jama'a da dama. Allah ya ji kansu da rahama waɗanda suka ji mummunan raunuka. Allah ya ba su lafiya. Amin. To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana takaitattun labaran duniya.
Kafofin yaɗa labaran gwamnati a haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun ce sojojin daular su huɗu sun mutu lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya fada a ƙasar Yemen. Kamfanin dillancin labarun WAM ya faɗa yau Asabar cewa sojojin suna daga cikin wata rundunar da Saudiya take jagoranci da ke yaƙar ƴan tawaye ƴan mazhabin Shia a ƙasar Yemen. Kamfanin dillancin labarun na WAM ya ce jirgin ya faɗi a lardin Shabwa na kudancin ƙasar inda jiragen yaƙin Amurka suke kai farmaki kan 'yan ƙungiyar Al-Qaida na ƙasar. Rundunar da Saudiya take jagoranci tana yaƙar 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran ta sama da kuma ta ƙasa. 'Yan tawayen sun kwace birnin Sana'a shekarar 2015 suka tilasta gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita ta yi hijira zuwa ƙasar Saudiya kafin ta komo birnin Aden mai tashin jiragen ruwa a ƙasar ta Yemen.
To madalla masu sauraron mu anan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya madaurin ki daya. Yanzu madadin Ibrahim Alfahamed da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa sai mun sake dawo da karfe 9:30 na dare a wugan Najeriya da Niger. wato karfe 8:30 agogon Ghana. Assalamu alaikum.